Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa.
Salamu alaikum mai sauraro, maraba da sake saduwa da kai a shirinmu na yau. Da fata ana cikin koshin lafiya, za a kuma be shirin da kyau. Kada a manta, yau muna da fili ne na wakoki, sa'annan mu saurari fili na sujada tare da shi Pastor Yohana Simon. Pastor Audu yana shirye da guzuri domin ka. Ni ne jagoran shirin, sunana Ishaya Zakaria. A yi kokari a bi mu a hankali. Ina maka babban maraba da zuwa.
Rana tamrari watadu ambaku abokandu ni abaya dangana o dunia magaskia kaito wannan duniyan mu in kana da ilimi ace kai girman kai in baka da shi ace kai jahili abokandu ni abaya dangana o dunia magaskia kaito wannan duniyan mu in kana da safta ace kana yanga in baka da shi ace kai kazami abokan duniya baya dangana o dunia magaskia kaito wannan duniyan mu in kana da kudi duniya jutta soka in baka da shi duniya jutta kika abokan duniya baya dangana o dunia magaskia kaito wannan duniyan mu duniya ba gaskiya duniya mai mugunta duniya ta yanke kan Yohana mai yin baptisma duniya ta sa aka giciye Yesu mu duniya ba gaskiya kaito wannan duniyan mu amma ina tuna da kauna Yesu mu na kuma jaraba ayyukan duniya hawayena yana zuba domin sa o duniya magaskiya kaito wannan duniyan mu
wannan duniya za ta kare duk za su shude amma kalmar Allah da wamme mi ya ce
wayo wayo duniyan ko me da ke cikin
duniya duniya ba zai
tsare
wayo
za ta kare
wayo
duniyan ko me da ke cikin
duniya duniya ba zai
tsare
wayo
za ta kare
za ta kare za ta kare
cikin samaniya
zamu yi murna muna ta tsalle kamar yayan maroka muna ta rai rawa kan Musa da wakan darago muna ta rai rawa haleluya dumi yasa ya fashe mu
so mun ta
me muke jira mu je mu tantara dukan mutane su zo buki an ganci me muke jira
My albarka ne mutum baby shawara mi aguba mi aguba
My albarka ne mutum wanda baby shawara mi aguba mi aguba My albarka ne mutum wanda baby shawara
Keep Mai sauraro, yau za mu fara da kai mai cewa son kuɗi, mu yi addu'a. Allahnmu makaɗaici, ka taimake mu mu zama masu kaunar ka fiye da kuɗi, cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amin. Karatunmu na yau na samuwa cikin littafin Zabura Sura 50 aya 10, kuma karatun na cewa, gama kowane naman jeji na wani da bisashe akan tuddai dubu. Akwai wani mai tura kura, wato dan garuwa, cikin gari sukan kira shi mai ruwa. Lokacin ina zuru a shekara ta 2004, yunwa ta kada shi wannan mai sayar da ruwan, sai an dauke shi a sume zuwa asibiti. Amma a wandonsa sai an iske naira 40,000, sai aka yi ta yi masa jiya da magani da wannan kuɗi, har sai kuɗin nan suka kare. Da ya samu sauki sai ya ce, don me an kashe mishi kuɗi? Da an bar shi ai haka yakan yi ya tashi. Bautawa Allah da bautawa kuɗi ba su da alaka, ko Allah ne ko mamon, dole ɗaya zaka bautawa. Zato ne kawai mukan yi na tsammani za mu iya bauta ma biyun, amma dole mu yi zabe. Idan mun ki zabe, muna tantama, wato muna hada kuɗi da kaunar Allah, babu shakka wannan abu zai daure rayukanmu har mu lalace. Kuma idan mun kallafa rayuwarmu a wurin Allah, zai ba mu dama mu yi abin da ya dace. Da haka za mu tantance tsakanin Allah da mamon, domin komai na duniyan nan na Allah ne. Mai zabura ya ce cikin Zabura Sura 50 aya 10 da Hagai Sura 2 aya 8, kowane naman jeji na wani, azurfa ta wace, zinariya kuma ta wace, inji Ubangiji mai runduna. Dalili kenan Allah baya tantama wajen fasara matsayinsa ga zancen tattara dukiya ko kuɗi da kuma kayan duniya. Ganin yadda mutane suna bautawa halittar Allah fiye da shi mahalicci kansa, shi yasa ana ba mu waɗannan shawarwari yadda za mu gyata tunaninmu da rayuwarmu a cikin biyayya na ɗaya daga cikin waɗannan guda biyu, wato ko Allah ko kuma kuɗi. Son kuɗi ya maida mutane sun zama abin tsoro, mutane sun zama miyagu da kuma masu son kansu. Babu shakka bautan kuɗi a yau ya fi na Allah yawa, to amma dole mu fi kaunar Allah, saboda kuɗi ba zai ba mu ceto ba, kuɗi ba zai ba mu kariya ba, kuɗi na kankanin lokaci ne, ko mu mutu mu bari, ko muna nan ma a raye su bar mu. Ko kana iya tuna munanan al'amuran da kake yi saboda kuɗi, kamar cuta a wurin aikinka, ko danne hakkin waɗanda suke kalkashinka, ko yin karuwanci domin samun kuɗi, ko aikata faskanci domin kuɗin, ko ɓata ranar sujada domin kuɗin, ko yin suturar banza don ki sayar da kayan shago na wani domin kuɗi? Idan kana aikata haka, Ubangiji yana kira ka zo wurinsa yanzu. Shi ne Allah mai kowa mai komai, shi ya sa ya ce da azurfan da zinariyan duka nasa ne, kuma domin mu yi amfani da su ne shi ya sa ya ba mu su, mu yi masa hidima mu kuma taimaki waɗansu. Dalili kenan Allah ya ba mu ikon mallakar dukiya. Amma sau da yawa mukan fi son mu a yi mana bauta ne don muna da kuɗi. Mai kuɗi yana son church ta bauta masa, yana son duk shawaran da ya ba ikkilisiya dole su ɗauka, yana so idan ya ce za a yi aiki a gona na kada ɓata masa lokaci. Dukan ragin da in ya nema in ba yi masa ba ya ce to na fasa. Halin mai kuɗi kenan. Mai kuɗi yana son pastor nashi ya bauta mashi, pastor sa ya zama yana yi masa biyayya, sai abin da ya ce a yi a cikin ikkilisiya. Idan an samu akasin haka, to damuwa ya tashi. Mai kuɗin shi ne duk abin da ya faɗa yana bukata kowa ya yi biyayya dole. Dukan abin da in ya faɗa kada a ga akwai kuskure ko gyara a cikinsa. Irin mai wannan kuɗi fa, za ka ji yana kwana da karuwai ko ‘yan mata, domin kudin da ba a yi ma Allah hidima da su to akan bauta wa shedan da su irin mai wannan kudi zaka ji baya taimakon kowa daga shi sai ƴaƴanta matar shi ma zaman haukuri takan kasance da shi domin me ta san halin abinda mai gidanta yana yi wato neman mata barkatai bata ƴaƴan mutane barkatai ita kuma takan haƙura ta zauna ko domin ƴaƴanta ko kuma domin tana zaman kudi a nemi kudi ta hanyar sana'a mai kyau a nemi kudi ta hanyar mutunci ta hanyar halal ba ta hanyar haram ba a guji kazaman riba cikin sana'a banda aikata algus cikin sana'a mai son kudi yana iya yin komai mara kyau amma wane ne mai kudin wannan duniya Allah shine mai komai Allah shine mai kowa kudin wannan duniya na Allah ne duk wani abin da idonka ya iya nuna maka a wannan duniya na Allah ne yana kuma ba mu kudin nan don mu yi masa aiki ne wato idan kana da kudi matalauci bari ya samu abinci ta wurinka idan kana da kudi bari mara sutura ya samu sutura ta wurinka idan kana da kudi wanda an fi karfin sa bari kai ka kwace masa yancin sa idan kana da kudi bari ka zama uba ga marayu ka zama mai taimaka wa gwamraye amma mai son kudi ba zai iya yin haka ba sai dai kansa kawai ya sani kana cikin masu son kudi har da ba za ka iya taimakon marasa galiwo ba ko kai ne wanda ikkilisiya da makwabta ko suna cikin yunwa ko suna fatara ko suna cikin damuwa ba ruwan su da kai ba ruwanka da su ko kai ne irin mai kudin nan da koda barayi sun zo gidanka babu wanda zai kai maka gudumawa domin ba sa morin komai daga cikin dukiyanka kai ne wanda ake ce maka kudi ya bata hanya domin baka taimakon kowa ubangiji ya baka wannan dukiya domin kai masa hidima ka kuma hidimta wa mutane ne to amma yau idan ka gane dukiyarka wadata ne wanda Allah ya baka kuma kana bukata kai gyara don kai mishi aiki da wannan dukiya amma ka rasa karfin halin da zaka yi wannan hidima kana iya ka mike tsaye mu roki Allah ya baka iko da zaka yi wannan hidima ka hidimtawa ubangiji ka hidimtawa mutum kamar yadda Allah ya baka dukiyan manufan kenan muna cikin addu'a ubangiji ka albarkaci mai sauraro ka bashi iko da zai amfani da wadatarsa da dukiyarsa domin hidimarka da ta mutum da ta makwabta cikin sunan Yesu mai cetonmu amen
yadda kake mu'amala da mutane shine yakan shafi irin nasara da kake samu a rayuwarka sa'ad da kake harka da mutane yaya kake yi da su akwai mutane da yawa da ba su darajanta waɗanda suke rayuwa tare da su a kullu yomin sai ka gani suna duban su ƙasa-ƙasa suna masu raini wataƙila saboda addinin su ba ɗaya bane ko ko garin su ba ɗaya bane kada kai kuskuren ganin mutane akan cewa su ne damuwarka a'a duk mutumin da ka gani Allah ya aje shi kusa da kai domin ya ƙara wani abu a cikin rayuwarka bari ka dubi irin abin da mutumin nan zai iya tabukawa irin taimako da zai iya maka irin abin da za ku iya ginawa tare idan kai wannan duba to lallai za ka samu nasara a rayuwarka kowane mutum yana tattare da baiwar da Allah ya bashi domin rayuwa ta ci gaba a cikin wannan duniya ka gani dukkan duniya ba za ta kasance kamar kai bane mutane suna da tunani da bayi daban-daban idan ko muka yi tafiya tare za mu samu nasara saboda haka ka dinga darajanta duk wani mutum da ka gani kusa da kai domin idan kana gani ma mutumin yaro ne to nan gaba zai zama dattijo idan ƴar yarinya ce karama to ita ce mace ta gobe idan ka ga mutum talaka yau gobe yana iya yiwa shine zai zama attajiri idan ka ga mutum wanda yake bawa ne yau yana iya zama sarki gobe wanda yake ma'aikaci ne yana iya zama mai gidan kansa gobe wanda kake gani ba komai bane zai iya zama komai gobe idan ko ya zama haka a cikin dangantakarka da shi baka rayuwa mai kyau ba kaga kunya za ta kama ka duk mutumin da ka gani Allah ya turo shi a cikin rayuwarka ne ka tarajanta shi kai masa riko mai kyau domin nan gaba Allah na iya amfani da shi domin kai ma ya tada kai saboda haka ka shuka nagarta a cikin rayuwar kowane mutum kaga irin amfani da zaka samu gobe.
Iya abinda ya sawaka kenan a shiri na yau mai sauraro, nagode maka da kasancewa tare da mu. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Godiya zuwa gare ka da kasancewa tare da mu. Godiya zuwa ga shi Pastor Danladi Shemaudu, Pastor Yohana Simon da Pastor Audu da suka tallafa. Muna ce muku mun gode, musamman shi Pastor Yohana Simon da ya bishe mu a makon gaba daya a fili na sujada. Ubangiji ci gaba yana bishe ka a hidimarka. Ina godiya zuwa ga sauran abokan aiki na a nan da suka tallafa a nasu hanyoyin. Ina cewa mun gode. Ni ne Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. A tuna da muhimmancin addu’a da iyali da wayewar gari da kuma addu’a da iyali kamin a kwanta.